Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da ranar Asabar 21 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel wato tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen nukiliyar ma. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da mai da yan gudun hijirar Najeriya da kasar Kamaru ta yi karfi da yaji. Sannan jiya ɗaliban Amurka suka ƙaurace ma azuzuwa don su nuna juyayensu ga zagayowar ranar da aka yi wasu harabe-harabe a wata makarantar Amurka shekaru 20 da suka gabata.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa an kammala wata rawar dajin da sojojin Amurka suka jagoranci ƙasashen Afirka a jamhuriyar Nijar.
An ƙarfafa sojojin Nijar, an ƙarfafa sojojin Afirka, an ƙarfafa su ta hanyar iya aiki tare da ƙasashe da kuma sarrafa makamai waɗanda ba su da su.
Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari wani ƙauye a ƙaramar hukumar Goma da ke jihar Benue, inda suka kashe aƙalla mutane 15.
Maharan da yawansu ya kai kusan 20 sun fara ƙauyen ne da asubahi yau Asabar, inda suka yi ta cinna ma gidaje wuta da sauran shaguna.
Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email, amma duk wannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Koriya ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen makaman nukiliyar ma. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta faɗi yau Laraba cewa ƙasar ba za ta taɓa amfani da makaman nukiliya ko kuma ta kai makaman nukiliya zuwa wata ƙasa ko kuma dai ta baiwa wasu fasahar ƙirƙiro makaman nukiliya ba, ko da ko bisa wani sharadi ne, idan dai ba akwai wata barazana ta makaman nukiliya ko kuma an auna Koriya ta Arewa da makaman nukiliya ba. Sojojin Koriya ta Arewa suna kuma shirin daina amfani da makamai masu linzami masu dogon zango, kuma sun ce daga yau dinnan Asabar za su dakatar. Koriya ta Arewa ta ce gwamnati na kokarin canza alƙiblar ta a matsayin ƙasa da kuma mai da hankali kan inganta tattalin arziki. Wannan na faruwa ne ƙasa da mako guda da shugaban Koriya ta Arewa zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in a bayan fagen wani babban taro a kokarinsu na kawo ƙarshen takaddama kan batun na nukiliya da ake yi a yankin ruwayen Koriya. Amurka da Koriya ta Arewa na shirin yin wani taro na daban, ko da yake ba a tsaye da ranar ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da mai da 'yan gudun hijirar Najeriya da kamar ta yi ƙarfi da yaji zuwa jihar Borno mai fama da tashi-tashin hankula. Tana mai bayyana hakan da saba ma dokar ƙasa da ƙasa. Hukumar ta ce hankalinta ya tashi saboda al'amarin da ya yi kama da wani salo na tilasta ma mutane komawa ƙasashensu. Zuwa yanzu dai a wannan shekarar hukumar ta ba da rahoton cewa ƙasar Kamaru ta tasa ƙiyar 'yan gudun hijirar Najeriya wajen 395 ƙarfi da yaji zuwa jihar Borno a kasari a wannan watan. A baya-bayan nan hukumar ta ba da rahoton cewa ran 17 ga watan nan na Afrilu an tilasta ma 'yan Najeriya 118 masu neman mafaka a Kamaru komawa Najeriya. Kuma makon guda da wato kafin nan wato ran 10 kenan ga watan Afrilu, ƙasar ta kori 'yan Najeriya 160 masu neman mafaka. Jiya dubun dubatan ɗalibai a faɗin Amurka suka ƙaurace ma azuzuwansu don su nuna juyayunsu ga zagayowar ranar da aka yi wasu harba-harba a wata makarantar Amurka shekaru 20 da suka gabata, saboda kuma su yi kiran da aka fara dokoki mafiya tsauri na daƙile wanzuwar makamai, musamman ma saboda harba-harban da aka yi na baya-bayan nan. An shirya wannan ƙauracewar ce bisa jagorancin ɗaliban makarantar sakandare ta Major Stonehorn Douglas da ke Parkland, jihar Florida, inda aka harbe wasu mutane 17 da suka hada da ɗalibai da ma'aikata a ranar 14 ga watan Fabrilun wannan shekarar. Harbe-harben na Parkland sun janyo fafutuka daga ƙungiyoyin jama'a faɗin ƙasar masu neman a kafa dokoki mafiya tsauri na daƙile yaduwar bindigogi a ƙasar, ciki har da wanda aka yi kwanan nan a birnin Washington DC da wasu birane da garuruwa a faɗin Amurka. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta ce da China da Russia masu yada tashin hankali ne a duniya saboda yadda suke kin kiyaye haƙƙin ɗan adam, haka ma Koriya ta Arewa da Iran. A rahotonta na shekara-shekara kan haƙƙin ɗan adam wanda aka fitar jiya Juma'a, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zargi ƙasashen hudu da take haƙƙin ɗan adam, ciki har da batun ƴancin faɗin albarkacin baki da batun kare tsirarun mabiya wasu addinai da kuma ƙananan ƙabilu. Muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan ya faɗi a babin gabatarwa na rahoton cewa ƙasashen hudu suna take haƙƙin mutane da ke cikin ƙasashensu kullayomin. Sojojin Isra'ila sun halaka Falasɗinawa hudu, ciki har da wani yaro ɗan shekaru 15 da haihuwa, a cewar hukumomin asibiti a Gaza. Jami'ai sun ce mutane sama da 150 sun ji raunuka jiya Juma'a a wata zanga-zangar da aka yi a kan iyaka. An halaka mutane sama da 30 tun bayan da aka fara zanga-zangar makonni hudu da suka gabata. Kafafen yada labarai sun ce dubun-dubatan masu zanga-zanga sun je daura da kan iyakar Gaza da Isra'ila a yayin zanga-zangar ta je Juma'a. To amma akasarinsu sun tare ne inda suka kafa tantunan su a tsawon kan iyakar. Waɗanda suka danna zuwa kan iyakar kuwa sun yi ta jifa da duwatsu da tayoyi masu cin wuta da kuma wasu abubuwa na cinna wuta. Masu lura da al'amura sun ce cilla wutar wata sabuwar dabara ce ta ƙona gonakin Isra'ila. Aƙalla ɗaya daga cikin abubuwan cilla wutar na ɗauke da alamomin swastika na nuna goyon bayan turawan Nazi da kuma gwale Yahudawa.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, jiya Juma'a aka kammala rawar daji da sojin Amurka suka jagoranta a jamhuriyar Nijar. Dakaru a ƙalla 1,500 ne suka fito daga ƙasashen sama da 20 na Afirka da na Turai. Suka samu horo albarkacin haɗuwar ta bana, wacce a yayinta aka zagaya yankunan Agadez, Tillabéri da Tawa, waɗanda ake wa kallon mafi fama da matsalar ta'addanci a Nijar. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Alhaji Idi Barau, jami'in hulɗa da 'yan jarida ofishin jakadancin Amurka a Nijar.
Kai ka faɗa da abokan aikinsu na sauran ƙasashe ya tabbatar da irin manuhar da suke so su cimma ta cewa an ƙarfafa sojojin Nijar, an ƙarfafa sojojin Afirka, an ƙarfafa su ta hanyar iya aiki tare da ƙasashe, sojojin ƙasashe makwabta, da kuma sarrafa makamai waɗanda ba su da su. Yanzu wannan yasa sun samu makamai kayan aiki domin tunkara barazana ta 'yan ta'adda daban-daban. Shekarar bana an gudanar da wannan wasa, wannan gasa a nan Nijar ne. A bara an yi ta a Chadi, a shekara mai zuwa 2019 za a yi ta a Burkina Faso. Ambassador Witeka ya ce wannan zai ƙara tabbatar da irin ƙoƙarin da shugabannin ƙasashen ta yi mambar du G5 Sahel wato hadakar nan ta kasashe masu yaki da ayyukan ta'addanci su guda biyar na Afirka waɗanda suka hada da Niger da Chadi da Burkina Faso da Mali da Mauritania. Wannan atisayi da aka yi na Flintlock zai ƙara ƙarfin gwiwa ga wannan kokowar da ake yi da yaki da ayyukan ta'addanci a cikin yankin Sahel ta hanyar wannan kawo ƙwarin gwiwa ga sojoji, ga matuƙa jirage, ga masu sarrafa makamai daban-daban. Kuma shugaban tafiya cewa da ambasada Wutuka ya tabbatar da godiya da isassar ainihin gamsuwar da suka yi da karɓuwar da aka yi musu da hukumomin Niger suka yi da kuma al'umman Niger baki ɗaya.
Wai ka dake don mutuwa mai bantu a dosa soja. Kwai dake don mutuwa mai bantu a dosa soja. Don wata ya fitina ita ta mutai soja.
To a gaida Sulaiman Barma, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin da safiyar yau Asabar ne wasu 'yan bindiga suka kai hari karamar hukumar Guma inda suka kashe mutane tare da yin barna. Hakan ne ya sa nazanta da wakilin murya Amurka Zainab Babaji.
To rahotannin da na samu dai wato daga jihar Benue sun nuna cewa wato wasu 'yan bindiga sun shiga ƙauyen Uzugul da Tsegindi a ƙaramar hukumar Guma da ke jihar Benue kenan, sannan sun kashe mutane 15 da wasu kuma da dama da suka samu raunuka. Kuma kamar yadda na samu bayanin maharan da yawansu ya kai kusan 20 sun fara ƙauyen ne da asubahin yau Asabar da suka yi ta cinna ma gidaje wuta da sauran shaguna. Sannan shi wanda ya man bayani ya nuna min cewa maharan sun sanya kaki ne irin na soja, sannan sun farma ƙauyukan a cikin mota, wato motar Hilux kenan. Sannan bayan sun kashe ƙauyawan sai kuma suka kwashe kayayyakin abinci daga gidaje da kuma waɗansu shagunan garin. Sannan duk da yake ban samu cikakken bayani daga su hukumomi ba, saboda na kira lambar kakakin 'yan sandan jihar ta Benue amma dai bai ɗauki wayata ba. Sannan kuma na kira lamban mai ba gwamnan jihar Benue shawara kan harkokin yaɗa labarai, shi ma dai na yi ta kira amma bai ɗauka ba.
To babu wani dalilin da ya sa suka je suka farma wannan mutanen ƙauyen?
To kasan a cikin 'yan kwanakin nan ana ta samun tashin hankali musamman tsakanin makiyaya kenan da su manoma. Amma wannan karon abinda kila za a ce ya bambanta shi ne yadda ake ganin wato masu maharan suna zuwa da kaki na soja. To ko sojojin ne ko kuma dai waɗansu ne suke sa kakin na soja, to shi ne abinda har yanzu dai ba za a iya fahimta ba. Sannan ka san ko a shekaran jiya ma an farma wani ƙauye a ƙaramar hukumar Logo kenan a jihar Benue din, inda nan ma aka kashe mutane kusan 25, sannan wasu da dama ma har yanzu yanda nake magana da kai ba a gansu ba, ba san inda suke ba. Sannan an ƙona gidaje kusan 30. To a yanzu haka mutane suna ta ƙauracewa daga waɗannan ƙauyuka musamman zuwa yankunan da ke kusa da su, musamman ma jihar Nasarawa.
Wato suna tsallakawa kenan?
Suna tsallakawa domin gudun hijira kenan. Don kaga yawancin hare-haren da ake kaiwa ana kaiwa ƙauyuka ne inda guraren hanyar mota ma matsala ce. To saboda haka shi ne su maharan suke amfani da irin waɗannan wurare don su je su farma mutane su kashe mutane.
Kamar yadda muka sani da jihar Benue na ɗaya daga cikin jihohin da suke samun matsalar rikicin makiyaya da manoma, kuma an ɗauki matakin kafa dokar hana kiwo da dai sauran matakai da aka ɗauka. Shin har yanzu da alamun tasiri ga wannan abubuwan da suka ɗaukar?
To gaskiya ba za a ce wannan matakin ya haifar da ɗa mai ido ba, saboda duk da wannan matakin da gwamnatin ta ce ita ta sa wannan dokar hana kiwo saboda ta rage ko ta takaita ko ma ta hana kai har-hari da ake yi ma al'umma, amma kuma ka gani abin ma sai ka ce ya kusan tsanani, tunda kusan kullum sai an kashe mutane 10 mutane 20 mutane 5 da dai sauransu. To a gani na dai tunda wallan dai a ce ra'ayina ne har yanzu dai akwai aikin da ya kamata a yi ba dai a yi shiru haka ba, duk da yake hukumomi suna cewa suna kan daukan matakai.
To Allah ya kyauta, mun gode Zainab Babaji.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya, kuma zauna lafiya.
To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraronmu da dama da ke son sanin ɗan bayani da kuma tarihin fim ɗinnan mai suna Black Panther, wanda ya yi fice musamman ma tsakanin baƙar fata, da kuma Habu Musa Habu Katsina mai son jin ɗan taƙaitaccen tarihin ƙabilar Bera, wadda wai muka taɓa cewa akwai su a China. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu kan fim ɗin nan na Black Panther mai matuƙar farin jini musamman ma tsakanin baƙar fata. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansarka daga bakin abokin aikinmu kuma masani a harkar fina-finai, wanda kuma ya kalli fim ɗin na Black Panther fiye da sau ɗaya, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake wa laƙabi da Ziriums, na ɗora da tambayarsa kamar haka. To Naziru, daman so nake da tambaye ka a matsayinka na wanda ke da masaniya game da abin da ya shafi fina-finai, kajima nan ƙasar, shin kana ganin wannan fim ya faɗi gaskiya game da matsayin baƙar fata a nan ƙasar, koko an yi ɗan ƙagidan a daɗaɗa masu rai, ko na ce mana rai tunda ake dukkaninmu baƙaƙen fata ne, an yi wani abu makamancin haka don fim ɗin ya yi kasuwa, koko kusan gaskiyar abin da yake faru koko yake faruwa aka nuna?
To ka san akwai hikima ta rubutun fina-finai ko kuma ta yanda ake aiwatar da fina-finai. Yanzu idan ka kalle fina-finan India, duk wanda bai taɓa zuwa India ba kuma bai san Indiyawa ba, idan kai masa magana India zai ce ma duk duniya ba wanda kai su iya soyayya. Ga waka ka fito ta fito a rera a mutu saboda soyayya, amma a gaskiyance ba haka abin yake ba. To wannan film na Black Panther kirkirarre ne, ba gaskiya bane, tatsuniya ne. Amma a tatsuniyan can mun sani, ko a tatsuniya tamu ta gargajiya ana saka darasi a ciki. Wannan film ya nuna darasi, ya bada darasi ne, ya nuna na wani abu. Ina a tunani na shi wannan director dama bai taɓa zuwa Afirka ba, Ryan Coogler, amma da aka bashi aikin film din yace ba zai taɓa komai a ciki ba sai ya ziyarci kasashen Afirka. Ya ga yanda muke a haƙiƙanin gaskiya kafin ya yi, kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa fim ɗin ya kyau kenan. Sai da ya ziyarci Afirka, ya ziyarci ƙasashe da dama, ina jin har da Najeriya a cikin ƙasashen da ya je Ethiopia da Kenya da shawarar wurare.
Ya ga wato dai ba cikin bukkoki muke ko kan duwatsu da itatuwa da sauransu muke kamar yadda wasu suke tsammani. To sai wannan ya shafi, ya yi tasiri kan yadda ya tunanin tsara fim ɗin.
Haƙiƙa wannan ya yi tasiri, ya taimaka wajen mai da fim ɗin ya zama abin da ka gani, saboda zaka ga har da Hausawa a cikin fim ɗin. Zaka ga sun taɓo maganar Boko Haram, wanda a cikin littafin, lokacin da aka rubuta littafin na farko, shi wannan rubuce-rubuce na littafi mai hoto, labari mai hoto, babu maganar Boko Haram lokacin da aka yi shi. Amma yanzu ya ɗauko magana ta Boko Haram ya saka, ya ɗauko maganar siyasar Afirka ya saka, ya ɗauko maganar, in ka kalli fim ɗin a tsanake zaka ga irin abubuwan da ya taɓa. Amma akwai abin da Turawa suke kira exaggeration, an wuce makaɗi da rawa wajen bayyana, domin abubuwan da aka nuna idan da a ce Afirka haka take, to haƙiƙa da labari ya sha bamban.
Ko da yake wasu za su ce daman fim sai an yi ƙarin gishiri,
watakil na ɗaya daga cikin abin da yake sawa film din da ake a Najeriya ke kasuwa sosai ba ka ganin watakila duk kusan ko ina haka ake a harkar film
eh wannan haka yake kamar kaga kamar ayin ka kalli kamar chanawa ai yanzu kaga ka taba ganin dan chan da ya tashi sama amma in kana kallon fina-finansa za ka ga mutun ya dake ƙasa ya tashi sama kura ta tashi
kamar tsubu
yawa kamar bayan tsubu kamar tsuntsaye to haka abin yake amma haƙiƙanin gaskiya wannan abin da ya jawo wannan film mai ayyayi ya samu albarka irin wannan shine adadin mutanen da musamman a nan Amurka adadin bakaken fata da tara a ciki saboda akwai wani champi da ake da shi a Hollywood na idan ka sa bakaken fata a cikin fina-finanka da yawa ba zai suyu ba zai kasuwa ba
da yake da man yawanci turawa ne da masu kama da su ke da kudin yawan sayan film da sauransu
yawa yawa wannan magana haka take kuma kamar yanzu akwai wadanda suke ta sukar film din a yanzu haka suke cewa ah to kuna ta maganar bakaken fata ai har yanzu dai film din na turawa ne
saboda me suke ci haka
saboda kudin saboda studio ita Marvel studio ai turawa ne suka mallake ta
wato da ba dan bature ba watakilla film din bai tasirin da yayi ba kenan
ba zai tasiri ba ai in ka tuba shi kansa littafin labarin rubutu na hoton comic books din na turancin da aka yi shi Stanley bature ne amma me yasa ya zauna ya rubutu irin wannan shine tambaya da zamu yi wa kanmu anan idan har Bature zai iya zaunawa ya rubutu irin wannan akan bakaken fata ko akan Afirka mu kuma me ya kamata mu yi
wata tambaya kuma ita ce Malam Naziru film din shin ya tabo batun wanda ya kamata a dora laifi kan abin da ya shafi kamar bauta ya dora ma ko Bature ko mu dake Afirka laifin bautar da bakaken fata da aka yi ko bai tabo wannan bangaren ba
to labarin bai tabo wannan bangaren kai tsaye ba bai tabo wannan bangaren kai tsaye ba amma akwai wata abu da suka dinga yi a cikin film din mai matukar ban dariya akwai inda ita wata mai basira a cikin su kanwar ita challa shi Black Panther din ita ce wato mai kimiya scientist na a film din ta kallon wani Bature ya zo shi kadai ne Baturen najin da ya fara shiga Wakanda tace masa colonizer wanda har a yanzu haka a gari haka nan mutane zaka ji suna tsokanar abokanan su fararen fata nan sun
gashi
ce kai colonizer ko makamancin haka
wato mai mulkin mallaka kenan
mallaka ko invader ko kuma colonizer ko abubuwa da suka dinga yi da a da an ga kallon shawaran fina-finai da aka saba gani a Hollywood bakar fata ake yi wannan sai abin ya juya to amma yanzu duk wani champi da suke da shi a Hollywood na an sa bakar fata ba za a siya ba in an yi labarin bakaken fata ba za a siya ba in an kashe kuɗi da yawa ba za a samu riba ba Black Panther ya ruguje wannan gaba daya
wato duk ya saba ma duk waɗannan abubuwan da ake tsammani kuma ya yi fice duk da haka
ya saba wa duk wani tunani da suke yi
ikon Allah
ya saba wa duk wani tunani da suke yi
to shin Naziru an yi kiyasin adadin kuɗin da a ƙarshen ta dai za a samu dangane da wannan film
kiyasin da aka yi na farko lokacin da aka bada budget wato kasafin kuɗin shirin film din kamar yadda na gaya maka miliyan 200 daga baya zama miliyan 210 dalar Amurka an yi tunanin ba zai sami sama da miliyan 600 ba ba ai tunanin zai haura miliyan 600 ba zai samu kuɗi sama da an yi tunanin tabbas za a samu riba saboda yana cikin layin jerin fina-finan da mutane suke sa ran ganin su
saboda abubuwa sabbi da ke ciki kamar da kai bayani a baya
kuma dabarar a ɗaya daga cikin dabarar da suka yi shine sun gabatar da shi Black Panther a cikin wani shirin film da aka yi a baya Captain America Civil War a nan suka gabatar da shi aka fito da shi ya fito ne a matsayin dan rakiya amma gaba ɗaya da aka gama film din kowa shi yake magana wasu ɗan wato sinasanai ɗan fitowa ya yi a wurare da dama haka ba shi ne babban jarumi na film din ba amma kowa shi yake magana to tun daga nan suka san cewa lalle za a samu riba ba za a faɗi ba amma babu wanda ya yi zaton za a samu dalar Amurka sama da biliyan ɗaya
to sai kuma ansar tambayar su Habu Musa Habu Katsina kan kabilar Bera wadda wai muka taɓa cewa akwai su a ƙasar China to ba mu taɓa cewa akwai kabilar Bera a ƙasar China ba ga dai ansar da muka taɓa bayarwa game da irin wannan tambayar
su dai waɗanda ake kira Rat Tribe, ma'ana kabilar ɓera a ƙasar China, ba wai ƴan wata takamammiyar kabila bane, marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban, ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna, da baƙi da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatila suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar China. Hasali ma banda Rat Tribe ana kuma kiran su Ant Tribe, wato kabilar tururuwa, ko kuma Whale Tribe, ma'ana kabilar rijiya ko ramuka, duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazarciyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna Lian Si ta fara kirkiro irin wannan lakabin. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan film din nan na Black Panther da kuma su tambayoyin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya ansa mana tambaya kan film din Black Panther da kuma wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaishe ku, to amma Ibrahim karkai nisa. To yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin sakonnin da kuma masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau cewa ina fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Haka zalika ina fatan Allah ya ji kan iyayenmu da dukkan waɗanda suka rasa rayukansu, amin summa amin. Sako daga Yusuf Rabadan mai Gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Sakonmu na gaba ya fara da sallama, inda ya ce murya Amurka, ku ba mu dama mu yi kira zuwa ga manyan malaman Islam na duniya da su miƙe tsaye domin takawa yarimin Muhammad na Saudiya birki akan wasu sauye-sauyen banza da yake ƙoƙarin kawowa a cikin ƙasa mai tsarki. Duba da yadda mafi yawan waɗannan sauye-sauye suka yi hannun riga da koyarwa addinin Musulunci. Sako daga Aliyu Usman Takalafiya birnin Kebbi, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka a madadin ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Kebbi. Shi kuma sakonmu na gaba cewa zanga-zangar da wasu direbobi suka yi saboda karɓar nagorar da suka ce jami'an tsaro na yi daga gare su abu ne mai kyau, domin kuwa galibin direbobin na kokawa da ƙuntatawar da jami'an tsaro ke yi musu a sassan ƙasar. Muna fatan gwamnatin ƙasar za ta shiga tsakani domin sasantawa. Sako daga Adama Aliyu Ungulde da Usman Sarki Ma'azu daga Radio Amfani Difa a Jamhuriyar Nijar. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa a gaskiya matsalar tsaro a jihar Zamfara sai ƙara lalacewa take, domin jiya da yau duk an samu rahoton hallaka mutane. Allah ya yi mana maganin waɗannan matsalolin. Sako daga Ibrahim Rabilu Tsafi Alzamfari. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa yanzu dai ta tabbata cewa yanayin tsaro ya sukurkuce a Najeriya, tunda har 'yan daba za su iya shiga majalisar dattawa su sace sandar majalisar da rana tsaka ba tare da an taka musu birki ba. Duk da irin tarin tulin jami'an tsaron da ke ciki da wajen majalisar, wannan dai wani babban kalubale ne ga gwamnatin shugaba Buhari mai neman zarcewa kan mulki karo na biyu. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi, babu shakka kalaman da shugaba Buhari ya yi a taron ƙasashen da Birtaniya ta rena cewa matasan Najeriya malalata ne, wanda ya jawo cece-kuce. Wani abin a duba ne, domin idan ɓera da sata daddawa ma da wari. Sako daga Usman Shitun Mahuta. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Garba ya damu da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, China ta karyata zargin cewa wata cibiyar kasuwanci ta haɗaka da Pakistan wanda ake kan ginawa na da wani ɓangare na soji a ɓoye. China ta ƙudiri aniyar saka jari a ƙasar Pakistan da dala biliyan 63 daga yanzu zuwa shekara ta 2030 wajen gina tasoshin jiragen ruwa da manyan hanyoyin mota da filayen jiragen sama da layin dogo da kuma tasoshin wutar lantarki da dai wasu abubuwa na kawo ci gaba. Koriya ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe wuraren gwaje-gwajen makaman nukiliyar kwata-kwata. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi yau Asabar cewa ba za a taɓa amfani da makaman nukiliya ko kuma a kai makaman nukiliya zuwa wata ƙasa ba daga Koriya ta Arewa.
To madalla, to masu sauraron mu anan muke karkashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kadan da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu amadadin
Ibrahim ka Almasihi Garba
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Niger karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.